This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuwa za su iya kama tashar ce ta kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da Murya Arewa. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 9 ga watan Juli, da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Jiya Laraba, kasar Girka mai fama da bashi ta roki makwabtanta na Turai su saki bata tallafin shekara uku. An ci gaba da dukkanin hada-hada a kasuwar hannayen jarin New York a jiya Laraba bayan wani tsaiko na kusan sa'o'i hudu sanadiyar wata matsalar na'ura a kasuwar. Sannan Rasha ta hau kujerar naki dangane da wani daftarin kudirin Majalisar Dinkin Duniya mai ayyana kashe-kashen da aka yi a Srebrenica a shekara ta 1995 a matsayin kisan kare dangi.
To kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za mu ji yadda aka bayo Hamata Iska ne a kasar Ghana wajen zaben mai gurbi.
Abu Sutu ya muku tatuwo. Komanda da Haddad. Komanda.
Director sai da suka gama harbin mu. Su da yawa ne suke harbin mu. Komanda suna da bindiga, suna da bindiga.
A jarar Filato kuma gwamnati ne ya ce ya sauke shugabannin kananan hukumomi. Su kuma suka ce baya da ikon yin hakan.
To matsayin mu shine mu ne har yanzu cikakken chamomi masu cikakken iko da aka zaba.
Sa'ilin nan muna dauke da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu. Kana mu kawo muku karatu daga Qur'ani mai tsarki. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum ga labaran. Jiya Laraba kasar Girka mai fama da bashi ta roki makwabtanta a Turai su saki bata tallafin shekara uku. Tana mai gaggauta alƙawarin aiwatar da sharuɗin yin sauye-sauye a ɓangaren haraji da fenshu. Prime Minister Girka Alexis Tsipras ya gaya ma Majalisar Kungiyar Tarayyar Turai a Strasbourg cewa ƙasarsa za ta gabatar da wani sabon kokarin shiri zuwa yau Alhamis da zai gamsar da shugabannin ƙasashen Turai waɗanda suka kaɗu matuƙa game da matsalar bashin Girka. Duk wada durƙushewar da bankunan ƙasar suka kusan yi da kuma rashin kuɗaɗe, Mr. Tsipras ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa zai iya cika sharaɗin wa'adin zuwa ƙarshen mako da shugabannin ƙasashen Turai suka gindaya na bayar da tallafin. Mr. Tsipras ya kuma kare matsayin ƙasarsa na ƙin amincewa da sabbin matakan tsimi a madadin ƙarin tallafin kuɗi da cewar matakin tsimi na tsawon shekara biyar da aka tilasa ƙasarsa ta ɗauka a baya bai yi amfani ba. Shugabannin ƙasashen Turai sun yi kira wani taron wanda za a yi ranar Lahadi. Suka ce mai Girka za a yanke shawara kan sabon tsarin taimaka mata ko kuma tana iya ficewa daga ƙungiyar ƙasashe 19 masu amfani da takardar kuɗin yuron idan aka kasa cimma maslaha.
An ci gaba da dukkan hada-hada a kasuwar hannayen jarin New York jiya Laraba bayan wani tsaiko na kusan sa'o'i hudu sanadiyar wata matsalar na'ura a kasuwar. Manyan jami'an tsaro sun ce basu ga wata alaka tsakanin matsalar na'urar ta kasuwar hannayen jarin New York da dan dakatar da jiragen saman kamfanin United Airlines da aka yi ba da kuma dan dakatar da aiki da shafin yanar intanet na jaridar Wall Street Journal ya yi ba. Bamu ga wata alama da kutsan shafin intanet ko harin yanar intanet ba, a cewar daraktan hukumar bincike ta FBI James Coney ga kwamitin majalisar dattawa kan batutuwan sirri. Kafin harkokin hada-hada su tsaya wajen karfe 11 na safe da minti 30 a New York tuni kasuwar ta fara dan faduwa da fiye da kashi 1. Kwararru sun ce wannan bai rasa nasaba da fargabar da ta samu asali daga tafiyar Hawaii yadda tattalin arzikin China ke yi da kuma matsalar kasuwar hannayen jari da kuma matsalar bashin kasar Girka da ke hannun masu saka jari. Yayin rufe kasuwar hannayen jari, Dow Jones ya yi asarar wajen maki 261, wato kashi 1.5, kamfanin Standard & Poor ya yi asarar maki 34 wato kashi 1.7 kenan. Shi ma Nasdaq ya rasa maki 87 wato kashi 1.8.
To Russia ta hau kujerar naki dangane da wani daftarin kudirin Majalisar Dinkin Duniya mai yin Allah wadai da kashe-kashen da aka yi a Srebrenica a shekara ta 1995 a yayin yakin Bosnia a matsayin kisan kari dangi. Kwamitin Sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya kada kuri'ar amincewa da 11 kasashe hudu mambobin kwamitin: Angola da China da Nigeria da Venezuela sun kaurace. Jakadan Burtaniya a Majalisar Dinkin Duniya Peter Wilson, wanda kasarsa ce ta gabatar da kujerin a matsayin wani bangare na tunawa da kashe-kashen Srebrenica zagaye na 20, ya ce hawa kujerar nakin da Russia ta yi ya kular da Burtaniya. Matakin da Russia ke daukawa na dusashe tunin dukkanin waɗanda suka mutu a kisan kare dangi na Srebrenica, a cewar Wilson. Dole ne Russia ta yi bayani ga iyalan mutane sama da 8,000 da aka halaka a wannan aika-aikar, wadda ita ce ta'asar da tafi muni a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Ita ma jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power ta mai da martani da kakkausan harshe a hirarta da wakiliyar muryar Amurka Margaret Bashir. Babu ko tantama, Russia na iya yin abin da ta ga dama a kwamitin sulhun a matsayinta na mamban dindindin, to amma ba za ta iya bijire ma gaskiya ba, a cewar Fawa. Ta kara da cewa kisan kare dangin Srebrenica abin ne da aka tabbatar ta wajen kafa hujja da shafukan hotuna dubbai ko ma a ce miliyoyi, da kuma shaidar ganau da kuma gawarwakin mutane sama da 8,000 ko 6,000 da aka gani kiri-kiri zuwa yanzu. Kotuna biyu na ƙasa da ƙasa sun ayyana kisan da Sabiyawan Bosnia suka yi ma musulmi 8,000 maza a wani sansanin Majalisar Dinkin Duniya da sojojin hulan ke karewa a zaman kisan kare dangi. Russia da Sabiya da kuma Sabiyawan Bosnia na bayyana kudirin a zaman mai rarraba kawuna.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Manyan wakilan Amurka da na Iran a tattaunawar da ake yi kan nuclear Iran sun gana jiya Laraba na tsawon akalla sa'o'i 3 a Vienna, a yunkurin su na warware takaddama akan yarjejeniyar nuclear kwana guda bayan da manyan kasashen duniya suka sake ƙara wa'adin cimma jituwa ta ƙarshe. Sakataren harkokin makamashin Amurka Enes Muniz ya gana da babban wakilin Iran Ali Akbar Salehi sau biyu jiya Laraba na tsawon sa'o'i kusan 3, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka. Karaman sakataren harkokin wajen Amurka kan siyasa Wendy Sherman, wadda ke jagorantar wakilan Amurka a wurin tattaunawar, ta kuma gana da mataimakin ministan harkokin wajen Iran Abbas Agachi, sai dai ba a bayyana sakamakon ganawar tasu ba nan da nan. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif har yanzu suna Vienna, ko da yake ba a tabbatar ko za su gana ba ko kuma a'a. To labaran duniya kenan kuka saurara. To za mu faro takwanne daga kasan Ghana, inda matasa suka dambace wajen zaben mai gurbi. Ga dai baba ya ko makeri da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A ranar Talata ce hukumar zaɓe ta shirya zaɓen cike gurbi, wanda tsohon ɗan majalisar yankin na Talansi na jam'iyyar MPP mai hamayya Masore ya bari, inda ɗan takarar jam'iyyar NDC mai mulki Biti Baba ya lashe wannan zaɓe da kashi 42 na baki ɗayan ƙuri'un da aka kada. A daidai lokacin da ake kidaya ƙuri'un ne, wasu matasa suka ba hamata iska har da harbe-harbe. ‘Yan sanda ne suka kai ɗauki a wurin, aka samu sauƙin al'amari.
Sai amma fa bebe amma su tiya muku tatuo commander da handgun commander
Director sai da suka gama harbin mu, su da yawa ne suke harbin mu. Commander, suna da bindiga. Wasu matasa kenan a ofishin babban jami'ar hamayya ta NPP a nan mazabar ta Talensi suke ƙara ga 'yan sanda. Shi ku babban sakataren jami'ar NDC mai mulki Johnson Asiedu Nkatiya ya ce su NPP ne suke fada a tsakanin su, don haka su ba su da hannu a cikin wannan abu. Shugaban 'yan sanda masu bada tsaro a wurin zaben ya tabbatar da akwai wasu makamai da suka kama, kuma za su gurbanar da masu wayannan makaman gaban hukuma.
We have in our custody about 12 machetes. We also have a pump action gun with a number of ammunition. We have an AK-47 rifle in our possession.
Mun kama aduna 12, akwai wasu bindigogi da harsashai. Kazalika akwai bindiga kire AK-47 wanda babu mai rike ta sai hukuma ta bada izini. Don haka muna rike da wannan bindiga, kuma zamu bi daddaki a cikin binciken mu mu gano inda wannan bindiga ta fito. Akwai wasu manyan 'yan siyasa ma da suka yi cacir baki da jami'an hukumar zabe cewa ba sa gaskiya da adalci. Ɗaya daga ciki shine babban sakataren jami'ar hamayya ta PNC Bernard Mona. A yayin da 'yan siyasa suke tuhumar juna da tada rigingimu, su kuwa mafi yawan 'yan Ghana sun yi turni da wannan rigingimu da suka tashi a wurin zaben na Talensi.
The attitude of we as the members of the party, because are the top people fighting. So why do we as the foot soldiers fight?
Wannan hali ne na 'yan siyasa. A sama ba su fada, amma ya ake yi kadana suke fada.
To try to accept each other. If you don't accept each other, this thing will be going on every time.
Ya kamata mu rika hakuri da junanmu, in ba haka ba to wannan abu dai zai ci gaba.
Please have to make an arrest when it's possible or necessary. And then sometimes
ya kamata 'yan sanda su rika kame idan ta dauro, sai dai ban sani ba ko rashin gaskiya ne ke sa a saki wasu idan an kama su da laifi.
If he cannot stop this thing, he cannot process them to court, this thing will continue and one day it will tell Liberia action.
In da ba hana wannan abu ba ko an hukunta mutane akan wannan tashin hankali ba, to wannan al'amari zai ci gaba da faruwa har wata rana ya zama irin rigimar siyasa da ta faru a kasar Liberia. 'Yan sanda suna nan suna ci gaba da bincike tare da yin alƙawarin gurfanar da duk wanda za a same shi da laifi a gaban doka. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika, Accra, Ghana.
To Allah ya kyauta. A can Filatuku, gwamna ne ya ce ya saukar da shugaban nan ƙananan hukumomi a jihar. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar shugabannin kananan hukumomi reshen jihar Filato ta zargi gwamnan jihar Simon Lalonde da yin karar tsaye wa dokar kasa bayan ya kori dukkanin shugabannin kananan hukumomin daga mukamansu. A taron manema labarai da kungiyar shugabannin kananan hukumomin suka kira, sun bayyana cewa jama'a ne suka zabe su, don haka gwamna ba shi da hurumin sauke su daga mukaman nasu. Mr. Caleb Mutfang shine shugaban karamar hukumar Mangu kuma sakataren kungiyar shugabannin kananan hukumomin a jihar Filato.
Mun samu sanarwa cewa gwamna ya dakatar da duk zababbun chairmomi da kansiloli na duka local governments na Plateau State, kuma mun gan wannan dakatarwa ba akan ka'ida da ke tafiyar da aikin karamomin hukumomin Plateau State ba. To har yau da muna bincike mu gan shafin wannan doka da ta bashi izini domin ya saukar da mu bamu samu ba, sai kuma muna jin jita-jita yace ba mu bashin hadin kai, kuma mun ce ba mu son mu yi aiki da shi. Tunda ya shigo office, muna iyakacin kokarin mu domin mu nuna cikakken goyon baya da hadin kai da shi gwamna da sauran ma'aikatansa da ya shigo da su.
To amma ina matsayin ku yanzu tunda shi gwamna ya ce ku bar office?
To matsayin mu shine mu ne har yanzu cikakken chairmomi masu cikakken iko da aka zaba shekara ɗaya da wani abu da ya wuce, kuma zaman mu a office ya kamata ya ci gaba har 2017. Za mu bi maganan nan daki-daki har in Allah ya yarda za mu samu sulhu ta fannin kotu da duk dai irin shawarwarin da za a yi da shi gwamna.
Na kuma ji ta bakin wasu 'yan majalisun kananan hukumomin.
Sunana Honorable Musa Ashom, ni ne kakakin majalisa na Jos ta Gabas. Jama'a ne suka tara kwai da kwarkwata suka zabe mu, ko mahalice ba mu nasara. Kawai ya tashi daga barci bayan an yi ma ambaliyan bomb a Jos kashe gari, yayin mana bamban siyasa shi ma yace kawai a sauka. Bai dace ba, siyasa akwai tsari, Najeriya akwai tsari, APC da PDP ba addini bane. Mun kika duba littafi mai tsarki baya ciki. In ka duba kundin tsarin Najeriya, wato constitution din Najeriya, babu PDP babu APC. Shi kansa dan PDP ne da, saboda ya taba kakakin majalisa a jiha ta wannan karkashin tuta din. Ina son yin amfani da wannan dama in kira General Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya ya zo ya duba wannan yanayin da ake ciki a Filato saboda an gurbata siyasa an gurbata demokradiya.
Sunana Umar Yakubu Alabura Deputy Chairman Kano Local Government. A matsayin shi na dan siyasa ko da ma menene da ya nime mu kaga zamu iya bashi shawarwari a hakikanin gaskiya wannan cutarwa da aka mana mu ba za mu zuba ido mu ganshi haka ba. Amma kamar yadda su shugabannin mu suka faɗa mu masu bin doka ne kuma zamu bi doka zuwa inda ta siya.
A bangaren gwamnati kuwa sakataren gwamnatin jihar Plateau Rufus Bature ya ce matakin da gwamnan ya ɗauka ya yi daidai.
Mai girma gwamnan jihar Plateau ya saukar da camomi na local government. Gwamna da ya hau mulki ya tabbatarwa camomin nan za a yi zama da su domin kirkiro abubuwan arziki na jihar Plateau. Ya kuma gaya masu za a yi tafiyar nan tare da su. Muna nan ba a ji komai ba su uku. Sai kawai muka ji gashi sun kai gwamnati kotu. So mun fara gani cewa mutanen nan ba su da shirin da za a yi tafiya tare da su ne. Shi yasa suka kai gwamnati kotu. To a cikin law na House of Assembly akwai dokan da ta ba gwamnati iko ya sokar da camomin local government.
Domin jin ko mai doka ta ce kan ko gwamnan na da hurumin sauke shugabannin ƙananan hukumomin ko babu, na tattauna da wani lawaya mai zaman kansa Lewi Belkamto.
Eto dai a sani na bisa ga sashi na bakwai na kundin tsarin ƙasan nan na Najeriya. Idan camomi zaɓaɓɓu ne aka zaɓe su, to gwamna ba ya da izini ya cire su saboda koda kotun kolin ƙasan nan ma ta yi hukunci cewa idan zaɓe aka yi to mai cirewa sai masu zaɓen. Kuma duk wani doka da ma imma jiha ta yi ko wace jiha ta yi, to idan ya saba kundin tsarin ƙasar nan to dokan ba ta aiki bisa ga sashi na ɗaya sakin layi na biyu saboda ya sa sha bamban da dokan da gwamnati ta yi da kuma kundin tsarin ƙasar nan. Misali sashi na hudu sakin layi na bakwai na dokokin nan idan 'yan majalisar ƙasa suka yi doka to ma jiha ba ta sai doka ba, idan ta saba wancan dokan to dokan jiha ba ta aiki. Saka bashi ma da hurumi ya ce ya rusa su saboda zababbu ne, ma'ana wanda suka zabe su suna son su, gwamna shi kadai da yana su ya ce ba son su. Kaga ai ba zai yiwu ba, jama'a ake aiki kuma demokradiyya na jama'a ne ba na mutum daya ba.
A ranar Litinin ne dai gwamnan jihar ta Plateau Simon Lalon ya bada sanarwar saukar da shugabannin ƙananan hukumomin 17, ya kuma umurci manyan jami'an gwamnati da ke ƙananan hukumomin da su ja ragamar mulkin ƙananan hukumomin ya zuwa lokacin da bai fayyace ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Toma da lahar yanzu dai ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogo ya ce karfe 1:17:54. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yanzu haka dai ƴan matan Chibok sun cika shekara guda da watanni biyu a hannun ƴan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta fara dauka na shawo kan kungiyar. A cikin makon da ya gabata kungiyar Boko Haram ta yi amfani da mata bakwai wajen kai hare-haren kundar bakin wake da suka yi sanadiyar kace sama da mutane 200. Abin da yake ƙara tabbatar da rahotannin cewa kungiyar ta sake salo tare da tilasta 'yan mata shiga ayyukan ta'addanci. Abin da ya zama da tada hankali shine kawo yanzu ba iya tantance ko ɗaya daga cikin matan da kungiyar ta yi amfani da su wajen kai hare-haren ƙunar bakin waken ba, balle a san ko akwai 'yan matan sakandaren Chibok ciki ko babu. Yayin da batun shigar da mata wannan aika-aikan yake ci gaba da tada hankali, a ci gaba da nazarin rawar da ma'aikatar mata ya kamata ta taka a rayuwar matan Najeriya. Yau ma ina tare da Hajiya Hafsat Marshall da kuma Mrs. Martha Tabgun dukansu masu fafutukar kare haƙƙoƙin mata a Najeriya. Kafin mai sallama makon jiya, na nemi sanin abin da ya sa mata ba su yarda su mara wa mata ‘yan uwansu baya idan suka tsaya takara, sai Madam Tabgun ta bayyana cewa.
Kin ga maganan ba wai maganar rashin yarda ba ne, Grace. Kin ga mazan nan sun san inda muka kasa. Kin san kuma kasawanmu shi ne maganar rashin kuɗi. Da lokacin can siyasa na kuɗi ne, to mata nawa ne suke da kuɗi su shiga siyasa a wancan lokaci. Yanzu ne dai a wannan zaben da aka yi ne dai muke ganin abubuwa sun fara canzawa.
Yawato.
Muna fatan cewa hakan nan zai dawama. Canjin ya tabbata hakan nan cewa mutum yana neman zabe ba sai ya fito ya kashe makudan kuɗi domin a zabe shi a siyasa.
Yawato Hajiya, ke kin tsaya takara? Hajiya, ke kin tsaya takara in akwai wanda yake da labarin faɗa ma akan wannan batu ke ce?
Eke, kin san ni na yi takara a 2013. Lokacin da mai challenging ɗin ya riman da kura a Zamfara. To amma a gaskiya ne a lokacin na samu mutane da yawa ba a matsalar kuɗi ba ne don ba ni da kuɗi. Amma na samu magoya baya saboda ganin yadda mulkin nasu yake na kama karya ne. Inda matsala ta fi taso gurin malamai ne. ‘Yan uwanmu musulmi da suka dinga kushiya cewa mace ba za ta yi shugabanci ba, an hana mace ta yi shugabanci da sauran irin waɗannan abubuwa. Ina iya tunawa ma alheri har addu'a aka yi kwana uku a masallacin da ke kusa da gidana aka tsine ni domin da rikota ɗin Voice of America da na BBC a lokacin. To ɗaya daga cikin abubuwan da ke hana matan yin takara a nan dai arewa musamman shi ne batun addini. Malamai sun yi amfani da ra'ayin kansu da san kai sun ce mata ba sa shugabanci. To shi ne ɗaya daga cikin abubuwan. Sannan na biyu kuma mu mata. Abin baƙin ciki da zan faɗa shi ne muna da kishi, muna da ganin kyashi, ba ma san wani namu a ce mace ‘yar uwanmu ta samu wani misali ko kuma ta samu wani alheri ko kuma ta samu wani shugabanci ko ta samu ci gaba a rayuwa. Waɗannan abubuwa su suka sa yawancin matanmu ba sa mara wa mata ‘yan uwansu baya wajen zaɓe. Idan suka duba ko zaɓaɓɓen da aka yi na yanzu ne, idan suka bincika za su ga 85% waɗanda suka zaɓi matan nan maza ne ba mata ne ‘yan uwansu ba. Saboda wannan abin da muke da shi ɗin nan ba na san wani wani abu shi ne dalili. Sannan na uku kuma akwai tsoro, kin gane ko yawancin matanmu suna jin tsoron in na fita na je na yi na shiga siyasa ne za a kira ni za a ce min ‘yan iska za a ce ni karuwa ce da sauransu. To waɗannan abubuwa guda uku su ne muhimman abubuwan da ke hana matanmu. Idan za a tura waɗannan abu uku ɗin na farko dai malamai su janye bakin su daga cikin harkar cewa mace ba ta shugabanci. Na biyu mata ‘yan uwanmu su daina ganin kyashi ‘yan uwansu mata. Na uku a ba mu damar cewa iya mace ta fita ta yi kamfen ta sauransu ba tare da al’ura mata iskanci ba a kai. Idan muka samu muka tura waɗannan abubuwa guda uku ina tabbatar miki mata za su ce su abin da su shiga siyasa su biyo da mu a ciki.
To Mrs. Tabgun bari mu koma kan batun ‘yan matan Chibok ɗin nan Mrs. Tabgun.
Gaskiya wannan maganan ‘yan matan nan kin ga mu ma daga baya ne ma muka san cewa ashe ma matan da aka kwashe ma a wannan rikici da muka samu kanmu a ciki ma ya fi adadin abin da ma ba mutum zai yi zato. Fatanmu dai don yanzu fata ne tunda har Allah ya sa an samu sabon gwamnati. Fatanmu shi ne za a haɗa ƙarfi da ƙarfe a yi ƙoƙari a yanto duk ba ma ‘yan matan Chibok kaɗai ba, duk matan da suka samu kansu da yara kai da al’umma ma gabaɗaya ma na arewacin ƙasar nan da muka samu kanmu a cikin wannan masifar Ubangiji dai ya yaye mana shi. Muna fatan a yi ƙoƙari a same su kuma mun san cewa hakan zai tabbata tun da shi shugaban ƙasa yanzu ya ce ma rundunan da ke wannan aikin yana kafaɗansu su koma ma gaba ɗaya can wurin da rikicin yake. Muna da kyakkyawan fata, muna kuma da kyakkyawan niyya cewa haƙa za ta cimma ruwa in Allah ya yarda.
To Allah ya yarda, Madam Tabgun. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mrs. Martha Tabgun da kuma Hajiya Hafsat Marshall sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shiri alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To Allah ya kyauta, ga karatu da Kur'ani mai tsarki.
Sunana Hajar Yusuf Adam. المدرسة المسعودية للتحفيظ القرآن الكريم والتربية والتعليم Benue, Sokoto. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون صدق الله العظيم.
تمام الله kafin magarkare ga labaru amma a takaice.
To jiya Laraba kasar Girka mai fama da bashi ta roki makwabtanta a Turai su saki bata tallafin shekaru uku tana mai gaggauta alkawarin aiwatar da sharuɗin yin sauye-sauye a bangaren haraji da fensho. An ci gaba da dukkan hada-hada a kasuwar hannayen jarin New York a jiya Laraba bayan wani tsaiko na kusan sa'o'i hudu sanadiyar wata matsala ta na'ura a kasuwar. Rasha ta hau kujerar naki dangane da wani daftarin kudirin Majalisar Dinkin Duniya mai yin Allah wadai da kashe-kashen da aka yi a Srebrenica a shekara ta 1995 a yayin yakin Bosnia a matsayin kisan kare dangi. Shugaban hukumar kula da yanayin tsaro a cikin gida ya ce masu bincike sun tattara kwararan hujjoji da ke tabbatar da laifin da ake ma wato laifin da jagoran harin yanar intanet ya yi wanda aka kai kan kundin bayanan gwamnati wanda ya shafi bayanan miliyoyin ma'aikatan gwamnati tare da kuma mutane da dama da suka yi aiki a da da kuma yanzu. Sakataren hukumar kula da yanayin tsaron cikin gida Jay Johnson ya faɗi jiya Laraba cewa gwamnati ba ta shirya bayyana wanda take ganin shi ya aikata koko su suka aikata koko suke da hannu kan kai wannan hari kan kwamfutocinta ba a farkon wannan shekara. Kodayake a daraktan hukumar leken asiri James Clapper ya ce masu muradin Russia wato masu muradin China ne ake zargi.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai can da hantsi a ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da wato Subahiro Jidone wanda ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato Zubairu. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji mako.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.